حتى بعدها الغلاه موهم akwai taraddudin malamai, akwai kaikawan malamai fi subutul wari, a cikin za a tabbatar da cewa hadisin nan mawru'i ne koko ba za a tabbatar da cewa mawru'i ne ba. Idan ya zamo aka ga, wato aka samu shaidu guda biyu suka shaida cewa wannan hadisi mawru'i ne, to tare ko da cewa wato lalle wannan hadisi da yake an samu shaidu biyu sun shaida da cewa mawru'i ne, ba za a yi aiki da shi ba yanke. Amma kuma wannan shaidar ta su za ta ba mu dama mu ce eh tabbas hadisin mawru'i ne koko wannan shaidar bata wadatar ba, shaidar nan ta su ta wadatar koko bata wadatar ba. To wato wasu suka ce eh haka din ne, lalle za a tabbatar da cewa hadisin mawru'i ne. Wasu suka ce a ba za a tabbatar ba, haka din ba hujja bace ta tabbatar da cewa hadisin nan mawru'i ne. Ba za a tabbatar da cewa mawru'i bane. Wasu suka ce ai gaba daya ma babu wani hadisi mawru'i, aka ce amma mai fadar haka da alama bai saba da bincike a ilimai na shari'a ba, in ba haka ba ai an san akwai hadisai mawru'i. Aka kawo cewa to ai ga ma wani hadisi ya zo wanda a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa sai ku zabo alayya, za a yi min ƙarya. To shi yasa idan hadisin nan ingantacce ne, to ai kenan ko lalle za magana da annabi ya bada labari za ta afku, ai za ta afku, za a yi masa ƙarya. Idan kuma hadisin nan ba ingantacce ba ne amma aka dangana aka ce annabin ya faɗa, to ai kuwa ƙaryar ta tabbata dai gare shi. Shi yasa kowanne aka ɗauka sai ya zam an masa ƙarya, sai ya zama an samu hadisi wanda yake na ƙarya. To wato shi wannan hadisi sai ku zabo alayya, yadda Jalaluddin al-Mahalli yake faɗa a sharhin Jam'ul Jawami na Tajuddin Ibn Sirki, gaba ɗaya masana hadisi sun bincika amma ba su samu inda aka fitar shi ba. Hadisin sai ku zabo alayya, masana hadisi sun bincika sun tsayi wadarare amma sun kasa gano cewa ga littafin da aka fitar shi. To walwali'una masu ajiye hadisai na ƙarya, dalilansu kan ajiye hadisan na ƙarya suna da yawa. Akwai dalilai wajen guda goma ko fiye da goma ma wanda suke kawowa su masu ajiye hadisi na ƙarya su ajiye hadisan na ƙarya. Wasu dai a cikinsu babban manufarsu, babban dalilinsu na kawo hadisi na ƙarya shine ƙoƙarin ɓata addinin Musulunci. Yana suke kawo hadisai wanda za su juya tsarin addinin Musulunci, musamman waɗansu wanda ba cikin Larabawa suke ba, da can kuma suna da mulki, suna da sarauta, sun kankane abu dewa na duniya, amma Musulunci ya bayyana aka mai da su matsayinsu, su kuma suka yarda su karɓi Musulunci, suka rasa da ya za su yaƙi da Musulunci. In sun fito fili su yaƙi da shi da makami an fi ƙarfinsu. Yasa suka yi shawara suka ga babban hanyar da za su bi su ga sun ɓata Musuluncin shine su yaƙi da shi ta daga ciki. So da yawa in yaƙi na daga waje ya gagara, to akan koma yaƙi na daga ciki, wanda so da yawa a irin nan sai a yi nasara. Shi yasa amma duk da zaidin yake cewa zindiƙawa sun ajiye hadisai 14,000 wanda dukkaninsu ƙarya ne, suka dangana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai a cikinsu Abdul Karim ibn Abil Auja'i wanda gwamnan Basra Muhammad ibn Sulaiman al-Abbasi ya kashe shi, wato bayan shekara ta 160 daga hijira, sanda Mahdi yake halifa. lokacin da aka kama shi za a sare kansa sai yace akwai hadisi fa 4000 da na ajiye su na ƙarya dan in gana haramta abin da yake halal ko na halalta abin da yake haram to haka nan akwai irin bayanun sim'an da hadisi wanda shi ma ya ajiye hadisi da yawa na ƙarya daga ƙarshe kashe shi shi ma aka yi aka kora shi ba da wuta ko Muhammad ibn Sa'id ibn Hassan al-Maslub to shi ma ya ajiye hadisi da ƙarya da yawa to dalilai na biyu su ne masu ajiye hadisi na ƙarya ba dan komai ba dan su ga sun taimaki wani ra'ayi ko wata fahimta wanda suka rasa yanda za a karbi fahimtar nan sai suka yi kokari suka ajiye hadisi na ƙarya suka dangana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin yake nuna cewa ai fahimtar nan ita ce daidai to su ma sun ajiye hadisi da yawa na ƙarya to yanda muqri'u Ibn Yazid al-Muqri'u ya ruwaito yace akwai wani mutum daga ma'abuta bid'o'i da daga baya ya tuba yake cewa ƴan uwa musulmi ku tsaya ku tuba addinin nan ku san a wajen wa za ku karba domin da can sanda nake cikin mutanen nan yanda muke yi in muka fahimci wani abu yayi daidai da sauran mu sai mu kokari mu kirkiro hadisi da zai goyi bayan wannan abu mu sanya shi mu zo da shi ga mutane akan cewa ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya fada to to haka nan kuma dalili na uku da ke sa masu ajiye hadisi na ƙarya ajiye hadisan na ƙarya shine neman abinci sakan ajiye hadisi na ƙarya ba dan komai ba dan neman abinci yanzu mutane da yawa ko a yanzu gashi da ilimin hadisi ana ta kokari akai amma so da yawa ko wajen tarin mutane sai kaga masu kawo hadisan wanda ba kai ba gindi har ma an fi sauraren tasun ko a yanzu wace nan kamar suna yi ne takassuban dan jawo hankalin mutane zan jawo hankalin mutane to dalili na hudu shine waɗanda yake suka ruwaito ko shi wannan na hudun yana cikin na uku ne wanda suka ruwaito hadisai ga wasu sarakai dan abinda sarakan nan suke so su nuna ai daidai ne a addini suka ruwaito abinda ya dace da san zuciyarsu abinda ya dace da san zuciyarsu kamar wanda yaje wajen wani sarki wajen wato sarki mumunai mahadi ya shiga wajen sa shi mahadi mutum ne mai son wasan tattabaru yana son wasa da tattabaru to shi wannan wanda ya shiga wajen sa ana ce da shi Giyasubri Ibrahim an-Nahai da ya ga sarki halifan nan ga abin da yake wasa yake da tattabarin nan sai yace ai fara ka ji wani hadisi wane yi mana hadisi ya karbu daga wani to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la sabaka illa fi naslin aw hubbin aw hatirin aw janahin ba a tsere sai ko a kibiya ko dawakai ko raguma ko kuma tattabaru masu fukafiki wanda wannan aw janahin din mawrubi ne wancan iyaka la sabaka illa fi naslin aw hubbin aw hatirin ya zo amma shi wannan ya kara ne dan ya dadada wa halifan nan rai abinda halifa yake yi ya nuna ai daidai ne Annabi ma ya ce daidai ne ai haka sai mahadi ya ce a kawo masa 10,000 dirhami 10,000 aka bashi yana tashi sai ya ce kai da tsanin keyar ka an san keyar makareci ce ke kuma ya ce ni na jawo har aka yi wa Annabi ƙarya yasa nan take aka yanka tattabarin ya ce ya daina yace ya daina wasa ma da tattabarin dan wasansa da tattabarin shi ya jawo har aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya to kuwa tashi na washaruhun sufiyatu to